A ranar 19 ga watan Afrilu ne wasu daga cikin kamfanonin jiragen saman kasashen waje da ke jigilan fasinjoji zuwa Najeriya karkashin yarjejeniyar kungiyar APG Interline suka fara aiwatar da tsarin da suka sanar na siyar da tikitin jirgin saman su kan kudin dala a daidai lokacin da ake fama da matsalar karancin kudaden wajen a Najeriya. Wannan matakin da kamfanonin jiragen saman suka dauka da ya biyo bayan matsalolin da suke fuskanta wajen maido da kudaden tikitin da aka siyar a kasar zuwa galalitar su wadanda suka kali a Najeriya da wasu kasashe. Aisha Muhammad Salisu yar kasuwa ce da ke yawan tafiye-tafiye zuwa kasashen waje sarin kaya.
Gaskiya wannan al'amarin zai taba ni kuma kaya na za su ƙara tsada sosai game ga cewa idan zan biya tikiti da dala zaki ga kuɗin ya ƙaru saboda a dala yana da tsada kamar in ana siyar da shi a banki naira 400 ta bayan fayya a yanzu haka ana samun dala akan 583. To kin gani kuwa ba lallai bane ki iya siyan shi tikiti maka baki ɗaya saboda tsadan shi. A hakan ma yanzu kaya sun yi tsada. Balle a ce zaka koma siyan tikiti da dala. Gaskiya zai taba ni sosai kuma zai taba kasuwanci na.
Ga abin da bangaren dalibai masu karatu a kasashen waje ke cewa akan wannan matakin.
Sunana Ruqayyah Sadarki, yar jarida kuma yar makaranta a nan kasar Turkiya. Eh to gaskiya wannan abu zai shafe mu sosai kuma za mu samu matsala shali ga mu waɗanda ba a Najeriya muke karatu ba. Idan muka yi duba ga yanda yanzu dala din ma tayi wahala da kuɗin kama kana ne dalan ma ba za ka samu ba kuma idan muka duba ko shi PTA din da muke karba kwatali din nawa ake ba mu baya wuce dala 4000 wanda wani lokaci ko kudin makaranta din ma kila ba ta iya isa ta biya mana kuma banda wannan ko gida haka in za a aika mana da kudi wani lokaci ba dalan ake aiko mana da shi ba saboda muna da limit din da muke iya cire kudi a nan kasan waje. So kin ga matsala ne babba. So kuma akwai da yawan dalibai ma da zaki ga cewa yes ba mu ma da dala account sai dai na currency din kasar su wato Najeriya.
Sai kuma ɗan kasuwan canjin bayan fage.
Ni sunana Umar Muhammad kuma dan kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje wanda aka fi sani da black market ko birudi chain a nan Abuja. To gaskiya tabbas sha'anin dala ya ta'azzara kuma yana ƙara ta'azzara domin hanyoyin samun dala a Najeriya da muke dan mu'amala zaka ga bai wuce ta ko hanyar gwamnati ta CBN inda aka fi samu da sauki ko kuma ta black market. Sai dai akwai wasu mutane ƙayyadaddu da sai ka cika wasu sharuɗa bankin ka za su iya neman maka sannan ka samu approval sai a baka wanda yana dan daukan lokaci kuma yana da dan wahala wanda da yawan masu bukatuwar dalar tun daga kan yan kasuwa waɗanda suke siyo kayayyaki raw materials da suke wani production a cikin gida zuwa kuma masu bukatuwa dan karatu ko neman lafiya da wannan jiran da wahalar sun gwammace ma su zo black market din su siya gaskiya su jura tsadar duk da bambancin da yake tsakani yana da yawa ya haura naira 100 da wani abu. So gaskiya idan har aka samu wannan kuma zai zama wani ci gaba mara
Alƙalaman ƙirdiga sun yi nuni da cewa kudaden bashin sayan tikitin dillalan ƙasar waje a Najeriya sun kai dala miliyan 283 kwatankwacin naira biliyan 116 da miliyan 870 a kwanan nan. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.